بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته منا يمتشينا أشرين قوتن المحرم هجر النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم دق مكزوى مدينة دبو نياد دريه ندى أربعين دا شدى wadda ta yi daidai da 26 ga watan 7 miladiya ta 2024 kamar yadda muka saba haduwa a wannan masallaci mai albarka gargashin wannan cibiya ta uwar muminai Aisha Allah ya kara mata yadda da take cikin wannan unguwa ta Hausawa Zurot a cikin birnin Kano domin ci gaba da karatu a cikin littafin Ahkamu Birrul Walidain littafi ne wallafar babban malami Muhammad Salih Al-Munajjid rahimahullahu ta'ala wannan kuma shine darasi na 34 a cikin wannan littafi mai albarka a darasi da muka gabatar na ƙarshe mun ƙarasa bayani game da abin da malamai suka ce idan ɗa ya tsinci kansa a ƙarƙashin iyaye waɗanda suke kuma suna faɗa da juna ma'ana tsakanin mahaifiya da mahaifi suna yin faɗa to sannan kuma ba faɗan bane ta nasu yafi zama matsala fiye da shi kuma kowa baya son ya ga ɗan a wajen ɗayan ko baya son ita uwar ba ta so ɗan ya kyautata wa uban shi ma uban baya son ɗan ya kyautata wa uwar kuma idan ɗan ya aikata haka kowanne yakan nuna ɓacin rai da fushinsa to da yayi tambaya an ce al'amura guda biyu ya kamata ya yi al'amari na farko bayan addu'a yayi ta kokarin sasanci da sulhu tsakaninsu ta hanyar shigo da duk waɗanda yake ganin za su taimaka wajen daidaita tsakanin iyayensa sannan abu na biyu ya iya bakin kokari ga cewa ya bi kowanne daga cikinsu ba lalle sai ɗayan ya san ya kyautatawa wani bangaren ba misali ba lalle sai mahaifiyar ta san irin kyautatawa da biyayyar da yake wa mahaifin ba ba lalle sai mahaifin ya san irin kyautatawa da biyayyar da yake wa mahaifiyar ba ma'ana duk kowanne yana kokarin sauke wajibinsa amma a boye ba tare da sanin ɗayan ba to wannan yana daga cikin abin da aka bashi shawara ya ci gaba da yi har zuwa lokacin da Allah madaukakin sarki zai kawo ƙarshen wannan dambarwa da rashin jituwa da ke tsakanin iyayensa mun karanta gabar da malam yake cewa ina halaccin yin kyauta ga ɗaya daga cikin iyaye ba tare da an ba ɗaya ba misali mutum ya ba mahaifiyarsa bai ba mahaifin ba ko kuma ya yi wa mahaifinsa ihsani ba tare da ya yi wa mahaifiyar ba to shi ma wannan Sheikh Muhammad Salih Al-Uthaymeen wato shi ma ya yi bayani cewa babu laifi fifita mahaifiya wajen kyautata zamantakewa fiye da uba sai dai idan ya fahimci cewa uban in ya ga haka to shi kuma zai nuna bai ji daɗi ba to sai ya dinga yin abin shi ma a boye ba tare da ya nuna wa mahaifin cewa ya fifita mahaifiyarsa a kansa ba don tunkuɗe mafsada da za ta iya biyo baya domin wasu daga cikin iyaye maza ba za su iya jurar su ga ɗansu yana fifita ko yana gabatar da mahaifiyarsa a kansu ba za kuma su ɗauki wannan a matsayin saɓawa gare su to a irin wannan sai ƙoƙarin gamawa da wannan al'amari ta hanyar kyautata wa kowa in kuma abun ba zai isa ya kyautata wa kowa ba kuma yana so ya fifita mahaifiyarsa ko kuma idan zai yi abu yana ganin zai ba mahaifin amma na mahaifiyar ya fi yawa
to yayi a hakan a boye kada ya dinga bawo mahaifin labarin irin abin da yayi wa mahaifiyarsa wannan shi ma yana daga cikin hanyar da abin da ake gudu insha Allah ba zai faru ba sannan idan aka samu cin karo tsakanin bin miji da bin iyaye wanne mace za ta gabatar iyayenta suna bukatar ta bi su suna bata umarni mijinta yana da bukatar ta bi shi kuma yana bata umarni to idan har umarnin miji ya ci karo da umarnin uwa ko uba na ita mace wani umarnin za ta fifita ta gabatar to anan Imam Ahmad bin Hanbal yake cewa mace za ta fifita wato mijinta akan iyayenta wannan shine abin da yake wajibinta koda ko an samu ainihin wato mahaifiyarta ba ta da lafiya kuma ainihin wato da'atu zawjiha aujabu alaiha min ummiha ma'ana ta ce za ta je wajen mahaifiyar shi kuma mijin ya nuna bai aminta ba to wajibi ne ta zauna a gidan aurenta domin bin miji yafi zama wajibi akan mahaifiya sai dai in ya bata izinin yin haka mun tattauna wata yar tambaya kuma mai cike da wata yar kissa ta wata baiwar Allah wadda tana da iyayenta guda biyu sannan kuma tana da miji kuma iyayen nan nata matalauta ne kuma ga girma kamar yadda ta nuna mahaifin ma yana fama da matsalar ciwon baya ko spinal cord da kuma matsalar ciwon zuciya da haka tana dan yin aiki ko dai ka ce aikin gwamnati ko kuma dai aiki wanda yake na neman kudin da za ta dinga taimakawa iyayenta to shi kuma mijinta ya samu canjin gurin aiki ya tashi daga wannan garin ya koma wani gari to sai kuma ya buƙaci lalle lalle ta ajiye wannan aikin ta bin shi to shine ta tambayi malamai tana kallon waɗannan wajibai guda biyu wajibcin bin mijinta da kuma wajibcin kula da iyayenta waɗanda suke mabukata kuma ga uba ma mara lafiya to dan haka a ƙarshe aka ce lalle kam ba za ta ajiye aikin ta ba za ta ci gaba da yin aiki tare da kuma kokarin kyautatawa shi mijin nata da kuma rarrashinsa da bashi hakuri da tausasa lafazi gare shi ta kuma ci gaba da fafutuka da neman wani aikin wanda zai bata dama ta koma can gurin mijinta tana samun dan abin da za ta samu na kudin aikin ta dinga aikowa iyayen dan gudanar da al'amuransu na yau da kullun na rayuwa wannan shine shi kuma mijin aka yi kira zuwa gare shi cewa ya ji tsoron Allah ya duba wannan irin nauyi da ke tsakanin wato da ke kan wannan mata tasa da kuma rashin natsuwar da za ta samu in ya dauke ce tafi da ita can alhalin ga halin da iyayenta suke ciki na halin matsi da bukata kuma ga mahaifi ba shi da lafiya to wannan adunkula shine abinda muka tattauna qala al muallif rahimahullahu ta'ala al masailu al muta'alliqatu bi huquqil walidain al maliyya mas'aloli daban-daban da suke da alaka da haƙoƙin iyaye na abin da ya danganci kuɗi hakabnul mundir ijma'a ahlil ilm ala anna nafaqatul walidain al faqirain alladhain la kasba lahumā wa lā māla wajibatun fī mālil walad ibnul mundir ya hakaito ijma'in malamai akan wajibcin da ya ciyar da iyayensa uwa da uba waɗanda suke matalauta waɗanda ba su da wata sana'a ba su da kuɗi wajibi ne ɗansu ya ciyar da su ya kuma dinga kula da rayuwarsu ka koma cikin al-ishraf ala madhahibul ulama a mujalladi na biyar shafi na 167 za ga wannan ijma'i da Ibn al-Mundhir ya hakaito na wajibcin da ya kula da iyayensa ciyar da su tufatar da su da bukatunsu na larura in ya zamto iyayen ba su da shi ba su da abin yi ba su da kuɗi fa in kana al-walidu ghaniyan amma idan uba ya kasance mawadaci ne ba matalauci ba aulahu wa amalun ko yana da wani aiki ko aikin gwamnati ko kuma ba aikin gwamnati ba ya takassabu minhu da yake yin sana'a yana tsururuci yana samun wani abu na gudanar da rayuwa daga wannan aikin da yake ma ya kafihi yana samun kuɗi ko albashin da zai ishe shi fala yajibu alal walad an yunfiqa alai to anan ba wajibi bane ɗansa sai ya ciyar da shi sai dai ababun kyautatawa da ihsani ya dinka masa kaya ya bashi abin hawa in yana da hali ya siya mata kalmi, ya siya mahula, ya siya mawaya, ya kula da ƴan matsaloli na kyautatawa ba dan bukatar ta zama ta dole ba, tunda mahaifin yana da wadatarsa da zai ci da kansa da iyalansa, to shi kuma dan neman albarka da ihsani ga shi mahaifin, to yana da kyau ya dinga yin wani abu da zai faranta ran mahaifinsa a matsayin mahaifinsa dai ba bukata ce ta dole yake da ita ga dan ba. Wa yalzamu ar-rajula i'fafu abihi idza hataja lin-nikah, kuma wajibi ne mutum ya kame mahaifinsa idan mahaifinsa yana bukatar aure. Mahaifinsa yana bukatar aure kuma ba shi da halin yin aure, wajibi ne ɗansa ya yi masa aure. An gane ko? Yawwa, kai ba me ake cewa bias ba sa kenan ko? Yawwa, kaga shi ma ya masa aure yana abin nan, to shi ma gashi gaba ta zo. Da haka mahaifinsa yana da bukatar aure, shekarunsa ba su wuce na aure ba. In ka ce ba za ka yi masa aure ba, to kaga duk wani abu na rashin kyautawa in ya faru, ba shi kadai sunansa ya ɓaci ba, ba shi kadai bane zai zama abin zargi ko abin tozarta har da kai. To da haka, kamar yanda a wannan gabar kuskure ne mahaifinku ya rasu, mahaifiyarku tana da sauran kwari, tana buƙatar ta yi aure, ku ce ba za ta yi aure ba, saboda kamar kuna taya mahaifinku kishi, wannan kuskure ne mai girman gaske. Wani lokaci akan samu matsala da tangarda akan hanya, kuma a haifar da abin da yake ba zai yi kowa daɗi ba a cikinku. Da haka ta nuna cewa babanku ya rasu, amma tana da sauran ƙwarin da take da bukatar aure, ku kyale ta nemi auren ta rufa muku asiri, ku mutunta wanda ta aura, ku girmama shi, ku ɗauke shi a matsayin shi ma uba gare ku, domin ya rufa wa mahaifiyarku asiri. Ba abokin fada bane, ba abokin adawa bane, ba abin harara bane, ba abin gaya masa bakaken maganganu bane, kuma ba abin ayiwa uwa tawaye bane a ce sam ba a yadda ba. In ta haƙura bayan rasuwar mahaifinku tace ita me yayi saura, ita ma za ta ci gaba da zikiri da salati ta tafi a haka, shikenan. In kuma ta nuna tana da bukatar aure, ba ku da hurumin ku ce ba za ta ba. To haka shi ma idan uba ne, la'alla mahaifiyarku ta rasu ko ta manyanta fiye da shi, shi kuma yana da rago ƙwarinsa, yana ganin zai iya sake yin wani auren, kuskure ne babba ku kyaura masa, ku yi mai aure don ku kame mahaifinku. La'anna zalika mimma tad'u hajatuhu ilai, domin wannan yana daga cikin abin da bukatarsa take kira zuwa gare shi. Wa yastadirru bi faqadihi, kuma zai iya cutuwa da rashin auren, kan nafaqati, to shi ma wajibcin yi masa auren kaman wajibcin ciyar da shi ne. Idan har zaka bar babanka ko mahaifinka cikin yunwa, yana cikin matsananciyar bukatar abinci ka ciyar da shi, to mahaifinka zai zama yana da bukatar aure, ka ki masa aure, kuma kana da halin da zaka yi masa. Ka duba matar da ta dace da shi, wadda suka daidaita kansu, ka biya sadakin, ka gyara musu gurin da zasu zauna, ko ka siya musu gida, ko gwargwadon duk abin da zaka iya yi dan mahaifinka ya zauna da amaryarsa lafiya. In kai haka insha Allah, ina fata an gane. Ka koma cikin Al-Muguni mujalladi na 8 shafi na 216. Wa idza kana al-abu faqiran, idan uba ya kasance matalauci ne, wajaba ala libni, wajibi ne akan ɗansa an yunfika alaihi, ya ciyar da mahaifin, wa ala zaujatihi, kuma ya ciyar da matar mahaifinsa, ba mahaifiyarsa ba kenan. Mahaifin mutum ba shi da wadata, ba shi da hali, matalauci ne, kuma yana da wata mata wadda ba ita ta haife ka ba, to wajibi ne ka kawo abincin da mahaifinka zai ci, kuma matarsa da ya aje ita ma za ta ci, dan ita ma mahaifiyarka ce. Ina fata an gane. In kana da mutunci, matar mahaifinka mahaifiyarka ce. Ina fata an gane. Qala Shaykhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala, Shaykhul Islam Ibn Taymiyyah Allah ya ji kansa da rahama, yace alal waladil musiri an yunfika ala abihi wa zawjati abi, wa in lam yaf'al dhalika kana aqqan li abi qati'an li rahimi mustahiqqan li uqubati Allah ta'ala fi dunya wal akhirah. Wai, wajibi ne akan da mawadaci, Allah ya yassare, Allah ya buda maka, kana kasuwanci kuma kana da jari, kana da ƙarfi, wajibi ne tunda kana da iko, kana da wadata, ka ciyar da mahaifinka tunda ba shi da shi, ka ciyar da matar mahaifinka ko da ba ta shiri da mahaifiyarka, wannan ba abin da ya shafe ka bane. A fata an gane wannan, zaki bari da musa bari ne kyale su can kai. Abin da aka ce, nemi yadda mahaifinka ta hanyar kyautata wa matarsa, karka ce ai tunda mahaifiya ko kuma mahaifiyarka ta dinga cewa karka yi, to shi ma kamar yadda muka faɗa a nan a can baya, sai ka dinga ka ɗauki mazhabar falan mazagu, sai ka dinga zagayewa ka yi mata ihsani, ka kyautata mata ko ka ba mahaifinka don ya kyautata mata ba tare da ita mahaifiyar ta sani ba. Wajibi ne ka yi haka. Shaykhul Islam Ibn Taymiyyah ya ce, in kana da wadata wajibi ne ka kera masa gida, ka sa masa kayayyakin da zai rayu a cikin wannan gida da shi da matarsa. Wa illam yaf'al zalika, idan kuma da yake yin haka, kana aqal li abihi, to ya sani ya zamanto cikin masu saba wa iyaye, ya saba wa mahaifinsa, qati'an li rahimihi, ya datsi zumuncinsa da mahaifinsa, mustahiqqan li uqubatillahi ta'ala, ya cancanci dukkanin wata uquba ta Allah madaukakin sarki, fid dunya, tun anan duniya, wal akhirah, da kuma lahira. Haka wajibi ne yaya su san wannan karatu. Ka koma cikin al-fatawa al-kubra mujalladi na 3 shafi na 361, ina fa ka duba wannan magana ta Sheikhul Islam. Wajibi ne ba zabi bane. Akwai wanda fa ba ma zancan wai matar mahaifi ba, mahaifin iyayen nasa ma wallahi baya musu, kaji ana ce masa magiya ya bari, mun duk karanta can a farkon wannan littafin, ya ce ba shi da shi ko kuma sai ya nuna musu bacin rai ko ba zai ba su gurgudan abin da zai ishe su ba. To wannan ko shakka babu wanda yake yin haka, to aqal li abihi qati'an li rahimihi mustahiqqan li uqubatillahi ta'ala fi dunya wal akhirah. هل يجوز احتساب نفقة علاج الوالدين من الزكاة؟ قاوتا مسألة شن كوينا هلتا كدن ما غني دا كي كشو ماهي فانكا إيا ينكا باسنا سمان ينتسنا دا لروروري إرنا نجرما داكا أنا تفاما دا سيام ما غني دا زوا أسبت دا كذا شن زاكا إيا لسا فكدن ما غننسو أتكن زكاكا هنغاني؟ هل يجوز احتساب نفقة علاج الوالدين شن ينا حلتا يلسا فكدن دا يكشي نسيا وإيا ينسا ماغني كو كدن دا زي سيا وإيا ينسا ماغني من الزكاة دا كتكين زكاة. يجب على الولد, واجبيني أكن دا ذكرا أو أنثى, ذكرا كان أو أنثى, نمجني دان كومة تشي أن ينبك على والدين, ya ciyar da iyayensa ko ta ciyar da iyayenta, idza kanu fuqara, idan iyayen matalauta ne wa huwa gani, shi kuma dan ko yar mawadata ne. In dai kina da wadata, to ba dalilin da iyayenki za su zauna cikin talauci da kaskancin rayuwa. In har kana da wadata, ina amfanin wadatar ka, mahaifinka yana cikin bukata matsananciya, kuma ka sani kuma al'umma tana kallonka, Allah da ya baka abin shi ma yana kallonka, wa ya kamata ka kyautatawa fiye da su, wa ya kamata su ji dadin samunka fiye da su, suwa ka taka gadan bayan su ka kai inda ka kai ba su ba, suwaye sai da suka hana idan su bacci, suka hana kansu jin dadin rayuwa, suka hana kansu walwala da sakewa dan ka zama mutum, suwaye in ba iyayenka ba, kuma yanzu ka samu su ne na ƙarshen jin daɗi a cikin samun naka kenan, kana ganin ka yi wa kanka adalci, ka zaɓi ‘ya’yanka kai masu mu’amalance ka a haka. Da haka matuƙar iyaye mabukata ne, kuma ɗa mawadaci ne, to ba shi da zaɓi, wajibi ne ya kula da iyayensa. Wa yadkhulu fi dhalika nafaqatu ilajihima, kuma kuɗin da yake kashewa na maganinsu yana cikin haka, kamar yadda yake ci da su, yake shayar da su, yake suturta su, yake kula da muhallinsu da bukatunsu, to magani ma ya shiga wannan babin. Wajibi ne, wannan tana fama da hawan jini, maganinta in ta je likita ya rubuto ya siya. Wannan yana fama da shuga ko wata larura cikin larurori, shi ma in ya je an gwada shi ya siyo. Sannan dukkan irin cima abincin da ya kamata masu irin wannan larurar su dinga ci, wajibi ne ya dinga kawowa. ba zai dinga dubga musu abincin da lafiyayyu suke ci ba, ya dinga kawo musu abincin da shi a wannan shekarun nasu irin jikin abincin da jikinsu yake bukata kenan.
Wa qaddalla ala wujubin nafaqati lahum alkitabu was-sunnatu wal-ijma', domin haqiqa alqur'ani da sunna da ijma'in malamai duk sun yi nuni akan wajibcin haka, akan wajibcin ciyar da iyaye. Wa idha kanat an-nafaqatu wajibatan lam yajuz ihtisabuha min az-zakah, kenan idan ciyarwa ta wajibi ce baya halatta ka lissafa ta a cikin zakka.
Kaga tambayar da aka yi a baya ta fito, da haka tunda ciyarwar da kake wa iyayenka ta wajibi ce ba ta ganin dama ba, ba za ka lissafa ta a cikin zakka ba. Tunda magani shi ma kaman abinci ne da kake siya musu, shi ma tunda wajibi ne ka sai musu magani, ba za ka lissafa wannan kudin maganin minaz zakati daga zakkarka ba.
Wa yustathna min zalik, sai dai malamai sun yi togaciya min zalika daga wannan matsala halatani, sun togace wasu halaye guda biyu inda ba'd ahli al-ilm, a wajen wasu daga cikin malamai sun yi togaciya na wasu halaye guda biyu. Al-ula hali na farko, an yakuna al-aslu aw al-far'u gariman fa yajuzu dabqu az-zakati ilay, misali an yakuna al-aslu iyayen su kasance aw al-far'u ko ƴaƴa su kasance gariman, ko kuma an yakuna al-aslu asali, in aka ce asali anan ana nufin ko uba ko uwa, ai su ne asalinka, to ya kasance ɗaya daga cikin su awul far'u ko kuma reshe, waye reshe, ku ƴaƴa kenan, kai ma reshe ne, sai ya kasance ko dai su iyayen ko kai ɗa gariman ana bin ka bashi, to fa yajuzu dabqu az-zakati ilai, yana halatta bashi zakka li'anna al-aba, domin uba la yajibu alayhi sadadu daini waladihi, li'anna al-aba domin uba la yajibu alayhi sadadu daini waladihi, ba wajibi bane a kansa yayi satilin ya biya bashin da ake bin dansa. Wal waladu la yajibu alayhi sadadu daini abihi, kaman yanda uba da baya wajaba a kansa yayi satilin, ma'ana ya biya bashin da ake bin mahaifinsa, ma'ana an yakuna al-aslu aw al-far'u gariman, idan ya zamanto su iyayen ana bin su bashi ko shi dan ana bin sa bashi, to ya halatta a cikin kudin zakka ka cire ka ba dan ya biya bashi, ka cire kudin zakkar ka ba mahaifinka ya biya bashi, domin biya wa danka bashi ba wajibi bane a kanka. Mahaifi ana bin sa bashi, biya masa bashi shi ma bai zama wajibi a kanka ba. Mas'ala ta farko kenan, hali na farko kenan da yake halatta a bayar daga cikin kudin zakka. Athaniya, hali na biyu, an yakuna malul muzakki, ya kasance dukiyar mai bada zakkar la yakfi lin nafaqati ala al-asli, ba za ta wadatar da ciyar da iyayen ba. Awul far'i, ko ba za ta wadatar da ciyar da ƴaƴan ba. Fala tajibu alaihi nafaqatu hina idhin, to a irin wannan lokacin ciyar da su bai zama wajibi ba. Walahu an yi utiyahu min az-zakati, to anan tunda ba wajibi bane ciyar da su, to zai iya ba su zakka, kamar yanda can tunda biya musu bashi ba wajibi bane, to zai iya ba su zakka su biya bashi. Nan ma tunda ba shi da wadatar abinda zai iya daukan nauyin su ya ciyar da su a matsayinsu na iyaye, ba su da abin da za su iya ciyar da shi a matsayinsa na ɗa, amma sun fitar da zakka, amma zakkar ba wani kuɗi ba ne mai yawa, ƙila suna mataki na ƙasa na nisabi, sun cire kuɗin da bai taka kara ya karya ba, za su iya bashi daga cikin wannan zakka don ya je sai abin da zai ci. Wa ala hadha, a ƙarƙashin wannan, falau kanal walidani faqirai, inda zai zama iyayen mutum guda biyu matalauta, wa kana qadista dana, kuma sun kasance suna cin sun ci bashi, ma'ana ana bin su bashi, qabala zalika, kafin wannan lokacin lil ilaj, dan siyan magani, sai suka ranci kudi suka sai suka ci bashi dan su sai magani, jaza an yuqdiya ko an yuqdiya dainuhuma
an yuqdi daynuhuma min az-zaka anan ya halatta ya biya bashin da ake bin su na siyan magani min az-zakati daga zakka anan ne yake iya halatta wa kadhalika bugu da kari law kana faqirain da zai zama iyayen nasa guda biyu matalauta ne la yamlikani thamanal ilaj ba sa mallakar ba su iya mallakar kudin da za su sai magani wa kana malul waladi shi kuma dukiyar dan la yakfilin nafaqati alaihima shi ma abun da ba wani wadata saye ba ba zai wadaci ya iya ciyar da su ba jaza an yi udiyahuma min az-zakati yanzu kaga ciyar da su ba wajibi bane to zai iya ba su zakka ma'ana duk wanda ciyar da shi ba wajibi bane akan ka to in ka cire zakka zaka iya ba shi to kaga tunda iyayen ga halin da suke ciki shi ko ba shi da halin da zai iya rungumar iyayen ya ci gaba da ci da su amma dai yana da dan kudin sa miliyan kaza wanda shine mafi kankantan nisabi yana iya cire 70,000 ko 100,000 a matsayin wato zakka a shekara to zai iya ba su zakka dan su sai maganin da za su ainihin wato ci gaba da sha wannan ka koma cikin Ibn Majah a hadisi na 2000 da abin nan kai ka koma cikin wancan website din na islamaqa.info/ar/14-1828 wannan shine kamar daga inda source din magana take hal yajuzu lil walidi an yabi'a ma yamlikuhu waladuhu ga wata mas'alar shin yana halatta mahaifi ya siyar da abin da ɗansa yake mallaka ɗansa yana mallakar gida ko yana mallakar abin hawa ko yana mallakar fuloti ko wani abu mai kama da haka mahaifinsa yana da dama ya halatta ya je ya sayar da wannan fulotin ko gidan ko motar ko wani abu daga cikin abin da ɗan yake mallaka an Jabir bin Abdullahi radiyallahu anhuma an karbo daga Jabir dan Abdullahi Allah ya kara musu yadda anna rajulan qal wani mutum yace ya rasulullah ya ma'aikin Allah inna li mala ina da kudi ina da dukiya wa waladan ina da yaya wa inna abi amma kuma mahaifina yuridu an yajita hamali so yake sai ya kashe mun dukiyata halakan mun da dukiya yake so yi fa qala sai manzo Allah ya ce anta wa maluka li abika kai da kaya duk mallakar wuya ne da kai da dukiyarka duk na mahaifinka ne da kamar yanda mahaifinka yake da tasarrufi akan kai yana da tasarrufi akan dukiyarka to amma wannan magana wannan hadisin malamai sun kalle ta sun mata fassarori daban-daban wanda zamu ji insha Allah wannan hadisin Ibn Majah ya rawaito shi hadisi na 2291 wa sahahahu al-Albani Sheikh Nasiruddin al-Albani Allah ya ji kansa da rahama ya inganta wannan hadisi وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن كربو حديثي دقى عمرو بن شعيب دقى بابنس دقى كاكنس قال جاء رجل ونمتن يازو إلى النبي صلى الله عليه وسلم وجمّن زن الله صلى الله عليه وسلم فقال سيتي إن أبي اجتاه مالي ما هي فينا فيا هلك من ددوكي أتا فقال سيمن زالك أنت ومالك لأبيك تمينك أورفي yanzu karasa ka kawo baka san da kai da dukiyar taka din nasa bane qan yace wa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace inna auladakum ai ya'yanku min adiyabi kasbikum yana daga mafi wato halaccin tsururucinku ma'ana danka yana daga wato abinda ka samu na halal yana daga abin da ka samu na halal kamar yanda zaka je kai kasuwanci na halal ka ci riba to danka annabi sallallahu alaihi wasallam ce ya'yanku min adiyabi kasbikum ai kai kaje kai kwadago kaje kai buga ka shiga ka fita ka hau ka sauka ka samu kudi ka zo ka auri mahaifiyarsa aka haife shi kayan kai sa ka rada masa suna ka yanka masa ragon hakika ka ci gaba da kula da shi ciyar da shi har kasa shi a makaranta har ya girma ya zama abin da ya zama to ai kasabinka ne
daga wannan kasuwancin naka ka samu dama sadaki ka biya mahaifiyarsa, daga wannan aikin gwamnatin ka samu ka auri mahaifiyarsa, daga wannan kwadagon da kake na kwale-kwalen kata ko na kafinta ko na walda ko na kaza, duk daga wannan ka samu ka zo ka auri mahaifiyar aka abu ne, daka danka kasabinka ne, daka in kasabinka na halal ne to danka ma kasabinka ne, daka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ƴaƴanku min adiyabi kasbikum, kamar halaliyar abin da kaje ka samu ne, fakulu min amwalihim, da haka manzo Allah ya ce ku ci daga dukiyoyinsu. Wannan hadithin shi ma Ibn Majah ya ruwaito shi hadithi na 2292, Imam Ahmad hadithi na 6678, wa Sahihul Albani fi sahihi Ibn Majah. Wallamu fi qaulihi sallallahu alaihi wasallam, wannan lamun din da tazo cikin fadin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, li abika, wannan lamun din anta wa maluka, li wannan li din li abika din nan laysat litamlik, shin tana nufin mallaka, ma'ana da kai da dukiyarka duk mallakar mahaifinka ne, haka take nufi. To sai malamai suka ce laysat litamlik, wannan lamun din ba ta mulki bace, ba ta mallaka bace. Fal walidu, a karkashin haka kenan uba, la yamliku walada mala waladihi, baya mallakar dukiyar ɗansa. Wadhalika, suka ce dalili akan haka, li'anna annabiyyi sallallahu alaihi wasallam jama'a, domin a hadithin annabi sallallahu alaihi wasallam ya hada bainal waladi, tsakanin ɗa wa malihi da dukiyar ɗan, bi qaulihi da fadin sa anta wa maluka li abika, da kai da dukiyarka din na mahaifinka ne. Wa ma'lumun, mun sani cewa, annal walada hurrun, ai shi da ba mallaka sai ba, da ne ba bawa bane, inda bawa ne sai a ce ka mallake shi. An gane ko? Kaji fiqhun da malamai suka fada, suka ce ai danka ba mallaka sa kai ba, domin da ne ba bawa ba. La yamlikuhu abuhu, da haka mahaifinsa ba mallaka sai yake ba. Fa kadhalika malu, suka ce to tunda baya mallaka dan, to dukiyar ma baya mallaka ta aidan. An gane? Wa dhahaba aktharu al-ulama, أكثر العلماء سوكما سكت في يوم ما لم يسكت إلى أن المقصود بالحديث سكت أبند أكيني في دوانا حديث أن الولد أباه أن الولد أه يبر أباه يومحي فنس بيايا بنفسه دشي كنسا وماله دوكيسا بكادر استطاعته ورودن يندزيئيا ولا يخرج عن أمره في ذلك, ba zai fita daga umarnin mahaifinsa ba a cikin haka, a cikin yi masa biyayya shi a karan kansa, kada ya aike ka ka aiki wani, wani ka je kai mana kaza kaza, kai ma kana fita kai abba ya ce, baba ya ce kaza, da Allah je karbo masa kawo masa, a kai ya aika. Sannan kamar yanda ba za ka fita daga umarninsa ba, to kuma ba za ka fita daga umarninsa ba a dukiyarka. In yace yana bukatar kaza, ayi masa. In yace yana bukatar ka kawo maka kaza a cikin kudi, ka kawo masa. In yace yana bukatar a siyo maka kaza, in dai zaka iya, to ka siyo masa. Duk da cewa dukiya taka ce. Kamar yanda baya mallaka ka tunda kai ba bawa bane, to baya mallakar dukiya. Dukiya kan kai ka samu kayan ka taka ce. To amma kuma kai masa biyayya, kamar yanda kake mai biyayya da kanka kai kai mai dukiyar, to kuma dukiyar taka ita ma dole ta risina wajen yi masa biyayya. وذهب اخرون, wannan shine ra'ayin da yawa daga cikin malamai. Wasu kuma suka tafi cikin malamai ila annal lama lil ibahati, suka ce wannan lamun din ta halacci ce, ibaha ma'ana anta wa maluka li abika, wato wannan lamun din lil ibaha sai zama da kai da dukiyarka da halaliyar mahaifinka ne. Fa qalu, sai suka ce a karkashin haka, yubahu lil abi, yana halatta ga uba, an ya akhudha mimma li waladihi, ya ɗiba daga dukiyar ɗansa. Saboda me lil ibaha, in ya ɗiba ya ɗebi halal, da aka lamun ɗin ta ibaha ce. Qala ibn Abdul Barr An-Namari rahimahullahu ta'ala, ibn Abdul Barr shi ma zai yi bayani game da ma'anar wannan hadithin, yace qauluhu sallallahu alaihi wa sallam, fadin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam, anta wa maluka li abika, da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace da kai da dukiyarka din na mahaifinka ne, laysa ala tamlik, wannan lamun din ba ta mallaka bace.
wa kama kana qauluhu sallallahu alaihi wasallam kaman yanda fadin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam anta kai laysa ala tamlik ba yana nufin kai din mallakar mahaifinka bane fa kadhalika qauluhu sallallahu alaihi wasallam ibnu abdul bar yace haka ma fadin annabi sallallahu alaihi wasallam wa maluka din nan da dukiyarka laysa ala tamlik shi ma ba tana nuna mallaka ba walakinahu alal birri bihi wal ikram lahu sai dai abinda hadisin yake nufi shine kai wa mahaifinka biyayya da wannan dukiyar wal ikrami ka kuma karrama shi lahu wato kai wal ikrami lahu da kuma karrama shi da kanka da kuma wannan dukiyar taka ka koma cikin al-istidkar mujalladi na 7 shafi na 525 wa qala at-tahawi rahimahullah al-imamu abu ja'far at-tahawi rahimahullah ta'ala yake cewa sa'altu aba ja'farin muhammad ibn abbasin anil murad bi hadha alhadith yace na tambaye abu ja'far wato muhammad ibn al-abbas shine muhammad dan abbas anil murad bi hadha alhadith na tambaye shi game da me wannan hadith yake nufi fa qala sai ce al murad bihi mawjudun fihi abinda ake nufi da wannan hadisin yana nan a cikin hadisin wadhalika yace abinda yasa aka ce haka annan nabiy sallallahu alaihi wasallam kala annabi sallallahu alaihi wasallam fa ce waye fihi a cikin hadisin anta wa maluka li abika da kai da dukiyarka dinna mahaifinka ne fa jama'a fihi al ibna wa mal al ibn a hadisin sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya hada wa uba dan da kuma dukiyar dan faja'alahuma sai sanya su dukan li abihi ga mahaifinsa falam yakun ja'aluhu iyahuma li abihi ala milki abihi iyahu amma da Allah ya danka dan da dukiyarsa a hannun uban ba wai ya danka su bane ga mahaifin ala milki abihi iyahu akan mallakar mahaifin ga wannan dukiyar walakin ala sai dai akan Allah ya khuruja an qauli abihi fihi kada da ya kuskura ya saba umarnin mahaifinsa game da dukiyarsa in yace wani nayi wa Allah alƙawari ina so a gina mun masallaci waqafi misali yikenan tunda dukiyar akwai ta sai ka je ka nemi a ina yake so a gina a ƙauye nake so ƙauyen mu can masallacin juma'a mu na ƙauye ya lalace ko masallacin garinmu ya abin nan ina so a rushe shi a ina zamani kenan kawai sai ka je kai ina fata an gane yawa abinda ake nufi shine kada da ya fita daga maganar mahaifinsa akan dukiyar fa mithlu zalika qawluhu daidai da irin wannan hadisin shine fadin sa maluka li abika fa mithlu zalika qawlu wato misalin haka shine kamar fadin sa da yace maluka li abika laysa ala ma'ana tamliki iyahu mala ba hadisin yana da ma'anar mallaka wa uba dukiyar da bane walakin ala ma'ana sai dai hadisin yana da ma'anar Allah ya kharuja shi da kada ya tawaye kada ya fetsare an qaulihi daga maganar mahaifinsa fihi da yayi akan dukiyar yace ka ba wani abu kaza ko a siyo min abu kaza ko ayi kaza to kada ya fita daga umarnin mahaifin a cikin umarnin da ya bashi an ji wannan magana ta Imam Tahawi ko wa sa'altu ibn Abi Imran an yace ke cewa na tambayi ibn Abi Imran anhu game da ma'anar wannan hadisi anta wa maluka li abik fa qala sai ce qauluhu sallallahu alaihi wasallam fi hadha alhadith fadin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin wannan hadisin anta wa maluka li abika ka qauli Abi Bakr ne radiyallahu anhu li rasulillahi sallallahu alaihi wasallam yayi daidai da fadin magana da sayyidina Abu Bakr radiyallahu anhu yayi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace innama ana wa mali laka ya rasulullah innama babu wata magana ni din nan ya maikin Allah wa mali da dukkan dukiyata laka naka ne ya rasulullah aba yana nufin mallakar manzon Allah bane ma'ana manzon Allah yana da tacewa yanda kake da tacewa a kaina ya maikin Allah kana da tacewa a dukiyata to wannan shine abin da ake so ka gane kamar yanda mahaifinka yake da tacewa a kanka to yana da tacewa akan dukiyarka ka koma ka duba sharhu mushkilil athar مجلد انه شافي ندري بيودا سبعين دبقوي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم منزل الله صلى الله عليه وسلم يكتوى ما نفعني مال قط ما نفعني مال أبي بكرين yace dukiya bata taba amfana ta ba irin amfanar da dukiyar Abubakar ta yi mun ban ga wata dukiya da ta amfane ni ba irin dukiyar Sayyidina Abubakar inji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa baka Abubakarin Abubakar sai fashe da kuka saboda dadi da murna annabi yana yanda ya ga dama yanda yake so da dukiyar Sayyidina Abubakar saboda Sayyidina Abubakar ya ce ni da dukiyata dinna ka ne ya maikin Allah shi sa manzo Allah ce babu wata dukiya da na amfana da ita kamar dukiyar Abubakar sayyidina Abubakar ya sa kuka wa qala sai ce hal ana wa mali illa laka ya rasulullah yana fada haka sai ce to ya maikin Allah da ni da kai ai ba wani abu bane da ni da dukiyata kai ba wani abu bane face naka ne ya maikin Allah ka karanta ibnu majah hadisi na 94 da al-imam ahmad hadisi na 7446 wa'inda suka yi tahqiqin musnad da Imam Ahmad sun sahaha wannan hadithin ala shartu shaykhain wa qala ibn al-qayyim rahimahullah har yanzu dai ba a bar wannan hadithin ba ibn al-qayyim yace shi ma yana da tsokaci yace wallamu fil hadith lamun din da tazo cikin wannan hadisi yani fi qawlihi li abika laysa lil milki qat'an ba tana magana bane akan mallaka kai tsaye ba tana magana bane akan mallaka yanke wa aktharukum yaqul wala kama wato aktharukum yaqul kaman yanda da yawan ku kuke fada wala lil ibahati ba kuma tana magana bane akan halacci yanke iz la yubahu malul ibni li abihi domin dukiyar da ba ta halatta ga mahaifinsa wa man yaqulu hiya lil ibahati as'ad bil hadith amma duk da haka wanda ya tafi akan cewa wannan lamun din ta ibaha ce ta halacci as'ad shi yafi azurta bil hadith da gane ma'anar wannan hadithin wa illa ta'attalat fa'idatuhu in ba haka ba to sai zama fa'idar tawofinta ya zama kamar babu fa'ida kenan wa dalalatuhu haka abinda hadithin yake nuna da ya tafi kenan mu'attal wato ya zama to babu fa'ida ka koma cikin ilamul muwaqqi'ina an rabbil alamin mujalladi na 191 wa ta'attalat fa'idatuhu da ya zama babu fa'ida shine ta'attalat rashin fa'ida rashin amfanin abu ko rashin fa'idar sa shine ta'til wa qala ash-shaykh ibn uthaymeen rahimahullah ma'ana zalika shaykh uthaymeen rahimahullah ta'ala yace ma'anar wannan hadisi annal insana mutun idza kana lahu malu idan mutum yana da kuɗi fa inna li abihi to babansa yana da dama an ya tabassada bi hadal mal ya sakata ya wala a cikin wannan dukiyar an gane ko yawa ko shi yasa yayan suke yi wa iyayensu a taqiya sai ga shi kansa sai ga uba bai san yanda ɗansa yayi nisa ba a kuɗi saboda ba bai san kadarorinsa ba bai san irin kasuwancin da yake ba kawai dai in dai ba wasu ne kuma aka samu masu zuwa su gaya masa fadan nan fa ya kai ya sha kwana ba to sai ga yana ta kifa uban duk kadarorinsa za ga iyayen bai sani ba an gane ko yawa saboda an ce ba uba yana da dama ya warwasa shine an ya tabassada kai daga jin shimfida ai ka san sakewa zai an ya tabassada ya warwasa bi hadal mal da wannan kudin wa an ya'khudha min hadha al-mal ma yasha'u ya debi abin da yaga dama daga wannan dukiyar lakin bi shurudin karka ji dadi a matsayin ka na uba da sharuda an gane ko ash-shartu al-awwal shar'i na farko alla yakuna fi akhadhihi dararun 'ala al-ibn kada ya zama a cikin diban kudin da uba zai yi na da akwai kuma cutarwa ga dan ma'ana uban yana dumbuza da yawa irin dumbuzar da in aka ci gaba da tafiya a haka za a yi dakwance uwa kwance shine darar din ba wai kai a dan tsakura kuma baka jin dadi baka so ba wannan darar din ake magana ba an gane ko ka san tsakanin dan adam da kudi an gane ko eh
kai ka ce sinadarin da aka kera kudi a jikin dan adam aka bantare shi fa idza ka fa in kana fi akhadhihi dararun idan ya zama a cikin dibar kudin da uba yake yi na dansa akwai cutuwa kama kaman yaya sai ce kamar law akhadha gita'ahu alladhi yataghatta bihi min albard kamar uba ya dauke bargon da ɗansa yake lulluban ana sanyi ai shi ma mallakar dan ne ko shi ma ai na dan ne to shine yace kamar wannan kaga ga sanyi ana yi kawai dauke bargon da dan yake lulluban ana sanyi aw akhadha da'amahu alladhi yadfa'u bihi ju'ahu ko ya dauke abincin da zai kori yunwarsa da shi fa inna zalika la yujuzu lil abi to in dai ba tsananin bukatar uban bace ta fita dan to baya halatta dai uba ya dauke yayi haka baya halatta uba yayi haka misali aka baka wannan ba lalle haka ba amma ana nuna maka kamar abin da lalle in aka yi shi an shiga haƙƙin dan sosai an cutar da dan to a irin wannan uba ba shi da damar ya zo irin wannan wato tabassut din a cikin dukiyar da sharadi na farko kenan kada ya zamanto dibar da kake yi tana cutar da dan ko dukiyar tasa الشرط الثاني شرط نبيو ألا تتعلق به حاجة للإبن كده يزما أبن دا أبن نيكي سو بكاتر تماتنا مكالكالة دوانن أبن أنغاني كو شي أبن ياهي رتايا بازو أكو إنا شي كومتن شي نينزيكي هركو كي جيشان كو يشي سياباشو موتسا با اندي كيزوا سيتي ساتي دي تي قرابي أوبا shi kuma dan da ita yake sufuri yaje can ya dawo yaje can yana tafafutuka da buga buga na kasuwancin sa ko aikin sa da yake yi na neman abinci an gane ko to kada ya zamanto abinda uban yake so ya dauka a dukiyar dan wato bukatar dan tana da alaka da wannan abin falau kana inda libni sayyaratun misali a ce dan yana da mota ya hatajuha yana da bukatar mota fi zahabihi wa iyabihi cikin tafiyarsa da dawowarsa walaysa ladayhi min ad-darahimi ma yumkinuhu an yashtari badalaha kuma ba shi da kudin da zai iya siyan madadinta in mahaifin ya dauke ko ya karba wannan din ba shi da kudin da zai sayi wata falaysa lahu an yakhudha bi ayi halin to anan malamai suka ce bai halatta uba ya dauke wannan motar a kowane irin hali tunda dan yana da bukata ta larura ga wannan abin hawa anji sharadi na biyu ash-shartu thalith sharadi na uku alla ya'khudha al-mala min ahadi abna'ihi kada uba ya dinga karbar kudi daga hannun ƴaƴansa li yu'tiyahu libnin akhar dan ya bawo wani daga cikin ƴaƴan kuma sai zo ya matsa ka sai ka bashi kudi in ka dauka kuma shi akwai wanda shi yake so ya faranta shi a cikin ƴaƴan kawai sai ya dauki kudin ya bashi ana samun irin wannan ko kai zai zo ya matsa ya ce sai ka bashi ko wancan din ya kwaso rigima a ce sai ka biya kudin an abin nan ko ya zo da wani request shi kuma ya ce bari ya zo zan karba an baka to sharadi na uku shine kada ya zamanto uban ba bukatar sa bace zai karba daga hannun dan kuma ya ba wani daga cikin ƴaƴan li anna zalika ilqa'un lil adawati bainal abna ko shakka babu hakan kaman jefa gaba ne da hasa wutar iyayya tsakanin ƴaƴansa domin shi duk wanda ya san shi ta nan wajen mahaifin ake biyowa ana tatsarsa to shi kuma kaga ba zai taba shiri da kuma fahimta ta juna da shi da wancan ɗayan ba wali anna fihi tafdilan li ba'dil abna ala ba'dil kuma a cikin hakan ma akwai fifita wasu cikin iyaye akan wasu ya zaka dauki karbi kudin wasu kuma ba kai zaka yi bukata ba kuma ka ba wasu idza lam yakun ath-thani muhtajan indai shi dan na biyu da za a bashi kudin ba mabukaci bane idan mabukaci ne kuma kai ba za ka bashi ba baka in yazo ya ce maka yaya ko kaza ko a matsayinka ko kai ne wa ko kai ne karami amma Allah ya daga ka akan sa ya ce ka taimake shi ko ka bashi ba za ka bashi ba to sai uban shi kuma yake amfani da damarsa ta yana da power ya karba sai ya dinga taimaka wa wancan to wannan kaga bukata ce babu matsala fa in kana muhtajan idan mabukaci ne shi wanda za a ba fa inna ita al-abi ahad al-abna'i li hajatin duna ikhwatihi to shi ma kuma uba ya ba wa ɗaya daga cikin ƴaƴansa saboda wata bukata ba tare da ya ba wa sauran ƴaƴan ba alladhina la yahtajuna wanda su kuma ba su da wata bukata laysa fihi tafdilun babu wani fifitawa a cikin nan bukata ce ta sa shi wancan aka bashi bal huwa wajibun alai bal ma wajibi ne akan sayin hakan wa ala kulli hali a dai kowane hali hadhal hadith wannan hadithin hujjatun hujja ne akhadha bihi ulama wanda malamai suka yi ruko da shi walakinahu mashrutun bima zakarna sai dai wannan dama da aka ba uba to an shartanta ta walakinahu mashrutun bima zakarna ko sai dai an sharadi ne
mun tsallake wani abu
hujjatun akhadha bihi ulama wahtajju bihi ko to wannan hadisi hujja ce da malamai suka yi ruko da shi kuma wahtajju bihi suka yi hujja da shi walakinahu mashrutun bima zakarna sai dai an sanya sharadin da mun riga mun ambata a ka koma cikin fatawa islamiyya mujalladi na 4 shafi na 108 zuwa 109 intahamin kalami bin Uthaymeen anan magana Sheikh Ibn Uthaymeen ta kare to zamu tashi magana akwai wani kaulin sharadi na 4 amma lokaci ina ganin yayi zamu tsaya anan sai wani satin insha Allah sai mu tashi daga kan sharadi na 4 abinda muka karanta ya zama daidai Allah ta'ala ya bamu lada kuskuren da muka yi ko tuntuban harshe Allah madaukakin sarki ya gafarta mana subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.